الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزل بنك مجانا mun shiga daren juma'a wanda ya daidai da daren 23 ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 20 ga watan Oktoba shekara ta 2011. ɗan uwa masu kallo da saurare na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, wannan shine kasar na farko daga cikin jeren jerin karatuttukan littafin sunan na al-Imam Abi Abdurrahman Ahmad dan Shu'aib An-Nasa'i, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Bayan takaitacciyar muqaddima wadda muka gabatar, wadda ta tattaro tarihin malamin a takaice da tarihin shi dangane da littafin da ya rubuta da kuma waɗansu littattafai nashi da kuma takaitaccen bayani matuƙa dangane da abin da ya shafi salon da ya biyo wajen rubuta wannan littafi, waɗanda na taƙaita waɗannan bayanai ne matuƙa ƙwarai da gaske dangane da salon littafin, saboda ina so a lokacin da nake karantar da littafin zan rinƙa yi muku bayani insha Allah. A yanzu ga ainihin cikakken salon da ni kuma zan ɗauka wajen karantawa da karantarwa, fassarawa da kuma sharhi da bayani akan wannan littafi. Na farko zan ɗauki ɗaya daga cikin hanyoyin malaman hadisi tun na da, kamar su Imam Malik da makamantansu, wajen karantar da hadisi. Wannan hanya ita ce at-tahdith. Ɗaya daga cikin hanyoyin da malaman hadisi ke bi wajen karantar da hadisi a wancan zamani shine shi malamin ya karanta da kanshi, wato ya zabaƙi, kuma ainihin fassara kuma ya bayani. Ɗalibai sai dai su saurara, idan da tambaya sai su a haka sai su rubuta abin da malam ya karanta ya fassara kuma ya bayani. Wannan hanyar ita zan ɗauka insha Allah ta'ala, wato ni ne zan ja baƙin da kaina, kuma ni ne zan fassara, kuma ni ne zan yi sharhi da kaina insha Allah ta'ala. Hanya ta biyu da malaman hadisi suke bi a waccan zamani ita ce a samu wani zakakurin ɗalibi wanda ya goge da ainihin wato karanta baki, ya rinka jan baki, in ya so shi malami yana saurare sauran ɗalibai ma suna saurare. Idan ɗalibin ya gama jan bakin sai malamin ya zo ya fassara, ya yi sharhi, ya kuma yi bayani, mai tambaya sai ya yi. A daidai lokacin da ɗaliban da suka ruwaici hadisi ta waccan hanya za su je su ce haddasana fulanin, to a irin wannan hanya ta biyu da ya zan ba malam ne ke jan baki ba wani ne ke jan baki, sai ka ji sun ce ƙuri'a alaihi wa ana asma'u, wani ya ja baki ni ina saurare, malam ya yi fassara ni ina saurare. Idan kuma shi ne ruwaitowa shi ne ya ja baki, malam ya fassara mai, sai ya ce qara'atu alaihi, kun kuma ya ce akhbarana, don haka ma'anar akhbarana da qara'atu alaihi ma'anar ta ɗaya a wurin malamai waɗanda suka zo daga baya-baya kamar su al-Imam al-Hakim da su al-Imam al-Baihaqi da su Ibn Huzaima da su Ibn Hibban. Amma malaman farko daga cikin malaman hadisi kamar su Imam Malik da su Imam Ahmad da su Imam an-Nasa'i da su Imam Malik, su a wurinsu da haddasana da akhbarana da anba'ana duk ma'anar ta ɗaya ne. Amma malamai daga baya waɗanda suka zo su sai suka bambance. Idan ɗalibi ya ce haddasana, to malam ne ya karantar da hadisin ya ja baki ya fassara, kuma su suna da yawa masu saurare. Idan shi kaɗai ne ɗalibin, malam ya ja baki ya fassara mishi shi kaɗai, ya ji sai ce haddasani. Idan wani ne ya ja baki shi malam ya fassara, shi wancan yana gefe yana saurare, in ya je sai ya ce ƙuri'a alaihi wa ana asma'u, an ja baki ya fassara ni saurare ne kawai.
wannan daga baya ne suka zo suka bambance tsakanin me ake nufi da anba'ana da akhbarana da haddathana amma da farko malaman hadisi duk abu daya suke nufi idan ba kuma manta ba na bayyana cewa al-Imam an-Nasa'i a cikin wannan littafi nashi mai albarka ya yawaita amfani da akhbarana a farkon isnadin shi ba wani bambanci a wurin Imam an-Nasa'i da akhbarana da haddathana saboda Imam an-Nasa'i yana daga cikin kudama yana daga cikin malaman farko malaman da na malaman hadisi wato wannan it is an academic classification an rarraba su ne da gargadan aiki na ilimi kamar yadda da dalibai a primary sai a karantar da su Oxford daga baya sai kuma kaga an zo ana karantar da su Macmillan series ko kuma ana karantar da su wasu abubuwa wato revolution ne a cikin ainihin harkar ilimi ɗan canje-canje ne wanda wannan ja'izi ne yana iya yiwuwa ma'ana an karantar da kai risala ba dole sai ka karantar da ɗanka risala ba idan ka tashi kaga ya dace sai karantar da shi mukhtasar ina fata an gane almuhimmu dai shi ne kai a naka salon menene kake ganin zai fi sauki me kake ganin ya fi dacewa da yanayin me kake ganin ya fi dacewa da kaza to malamai sukan samar da ire-iren wannan da haka ni hanyar da zan ɗauka insha Allahu ta'ala ita ce hanyar ɗaya daga cikin hanyoyin na malaman hadisi na kira abin na da ne saboda da can asali haka annabi ya fara shi kadai yake jan baki shi kadai yake fassara shi kadai yake bayani daga baya ne malamai suka fara samun ana ja musu baki su fassara su yi bayani kuma wannan hanya daidai ce ta zo ita ma a cikin sunna ina fata an gane to insha Allah ta'ala na ɗauki wannan hanyar tare da cewa za a kai lokacin da wata rana ko ba a karatu wannan littafin ba ni ma za a ji na ɗauki ɗaya daga cikin hanyoyin da ainihin malaman suke amfani da su a dacen da kuma har yanzu din shine a samu wani ɗalibi ya rinka jan baƙin matanin littafi kamar yadda za a samu wani yana jan baƙin ƙur'ani ana fassarawa to haka hadisi ma haka har yanzu akwai manya-manyan malamai kamar su malam Muhammad bin al-Amin al-Shankiti yana karantar da littafan hadisi daga ciki yana karantar da Sunan Tirmidhi a masallacin Amir Mut'ib a Jidda wannan usulubin yake bi zama yake ana jan baki yana fassarawa to akwai su da dama Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda har a yanzu din kuma akwai waɗanda su kuma suke bin wannan hanyar da nace ita ne kuma nake bi ita ce mai karatun da ja baki ya fassara da kanshi daga ciki akwai Ash-Sheikh Muhammad Ali Adam babban malamin hadisin garin Makka Allah ya saka musu da alkhairi idan na karanta da larabci wato na ja baki na fassara da Hausa zan yi kokari matakin farko bayyana matsayin isnadin Nasa'i shin isnadin na Nasa'i ya inganta ko bai inganta ba wannan na daga cikin bambance-bambancen da za a samu da karatun Bukhari da Muslim da muke domin karatun Bukhari da Muslim ba ma karantawa daga baya mu zo mu ce isnadin ya inganta ko bai inganta ba li'anna hadha kafana amirul mu'minin abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari imam al-bukhari ya lamince mana wannan ya zauna yi mana wannan aiki imam an-nasa'i bai yi alƙawarin dama duk hadisin da ya rubuta a littafin shi isnadin sahihi bane bai yi alƙawarin haka ba ko da akwai wasu maganganu da ke nuna kamar haka ne amma dai haƙiƙanin al'amari imam an-nasa'i ko kaɗan baya nufin cewa duk abin da ke cikin littafin kafin shi sahihi ne ko hasan hatta waccan maganar da muka ce imamu zahabi ya dan yi shakkarta akan imamu nasa'i ya rubuta asalin sunan kulbura ne sarkin garin su ya ce algafa tamalan duk abin da ke nan sahihi ne nasa'i ya ce a'a ya ce to ka ware mana sahihi shine imamu nasa'i ya kai ga rubuta wannan littafi duk da haka imamu nasa'i ba yana nufin duk isnadin da ke cikin sahihi ba ne yana nufin waɗannan isnadai ne waɗanda mafiyancinsu ingantattu ne amma daga ciki akwai waɗanda koda suna da raunin kaɗan ne amma an ba ku manta ba na yi bayanin cewa akwai hadisai ko isnadodi waɗanda suke gaba ɗaya su inganta ba a cikin waɗannan littafai na al-Imam Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah saboda haka matakin farko bayan na karanta na fassara zan bayyana cewa wannan isnadin sahihi ne ko wannan isnadin hasan ne ko wannan isnadin da'ifi ne. Idan isnadin sahihi ne, ba na buƙatar sai na tsawaita bayani. Takhrijin da zai biyo baya wanda zan faɗi ya isa ka gane cewa ga dalilan da yasa isnadin ya zama sahihi. Idan kuwa har ya kasance isnadin da'ifi ne, to anan ne sai na tsaya na warware zare da abawa in bayyana dalilin da yasa ya zama ainihin isnadin da'ifi ne. Sa'annan kuma insha Allah ta'ala zan dawo in waiwaye abin ta daya fuskar ita ce ta yiwu isnadin Nasa'i ya zama da'ifi amma shi hadisin sahihi ne, saboda ne shi kanshi Nasa'in ya sake ruwaito shi a gaba da wani isnadin wanda ya inganta, ko ya ruwaito shi a cikin wani littafin nashi da wani isnadin wanda ya inganta, ko ya ruwaito shi da wannan isnadin amma a cikin wannan isnadin babu matsalar da take a cikin wannan isnadin da nake hukuntawa. Misali, idan ya ruwaito da isnadi wanda yake mu'an'anun bihi, wanda ya an'ana kuma an'ana nan ta zama daga mudallisi ce, to kaga yanzu isnadin ya zama da'ifi. Wannan isnadin idan imamun Nasa'i ya je sai maimaita shi a gaba inda aka ce an din nan, kuma sai a ji ya ce haddathana ko akhbarana, shikenan kaga ya waye gari ya zama ainihin sahihi. To in Allah ya so zan yi bayani in ce wannan isnadin da'ifi ne amma shi hadisin sahihi ne, saboda shi Nasa'i ya fitar da shi a gaba ko a baya da isnadi ingantacce, ko kuma ya fitar da shi a cikin littafin shi kaza da isnadi ingantacce, ko kuma Imam al-Baihaqi ko al-Imam al-Bukhari ko al-Imam Abu Dawud ko Ahmad ko wani malami sun fitar da wannan da wani isnadin wanda yake ya inganta, ko kuma da wannan isnadin amma siga ta canza daga an'ana an samu at-tahdisi cewa haddathana ko akhbarana. Waɗannan wasu bayanai ne dangane da ilimin hadisi insha Allah ta'ala. Bayan wannan insha Allah ta'ala zan bayyana matsayin hadisin kamar yadda na faɗi a jimillance, bayan na bayyana matsayin isnadin, kamar yadda kuma zan bayyana waɗanda suka fitar da wannan hadisin banda Imamun Nasa'i din. Ma'ana zan iya cewa wannan hadisin Bukhari ma ya fitar da shi, Abu Dawud ya fitar da shi, Tirmidhi ya fitar da shi, da sauran makamantan ire-iren waɗannan insha Allah. Amma duk waɗannan abubuwan zan yi su ne a takaice, ba tare da na tsawaita cewa Bukhari ya fitar da shi a juz'i kaza, shafi kaza, lamba kaza, babi kaza, kitabu kaza ba, kawai Bukhari ma ya fitar da shi. Lokaci zuwa lokaci zan rinƙa yin tarihin masu riwaya, amma ba zan rinƙa yin abin a bisa tartibi ba. Wato kamar malamin Imamun Nasa'i na farko a cikin wannan littafi mai suna Al-Imam Qutayba Ibn Sa'id, to ba lallai ne in kawo tarihin shi, sannan in bi baya in kawo tarihin malamin shi Sufyan dan Uyayna, sannan in kawo tarihin malamin shi Al-Imam Az-Zuhri ba. Ta iya yiwuwa cikin su uku sai in ɗauki Imam Az-Zuhri sai in kawo taƙaitaccen tarihin shi, ko kuma in tsallake su gaba ɗaya sai an je wata munasaba, ko kuma in tsallaka kan sahabin hadisin. Amma dai zan ba da muhimmancin duk wanda zan karanta tarihin shi, zan so in karanta tarihin shi a bisa tsari irin na malaman hadisi. Wato in karanto muku ku ji bayanai dalla-dalla a kai. Allahumma sai dai wanda ba tarihin shi na nufi in yi ba, ina so in ɗan kawo wani labari ne akan shi, to wannan zan iya ɗan ba da wani labari akan shi insha Allah. Bayan na yi wannan sai kuma in bayyana me yasa Imamun Nasa'i ya kawo wannan hadisin a wannan babin, kuma wacce alaƙa ce take tsakanin hadisin da babin, don mu gane cewa darasin da Imamul Bukhari ke son karantar da mu a ƙarƙashin babin yana Imamun Nasa'i, darasin yana da alaƙa kyakkyawa da ainihin wato wannan hadisin da ya kawo. Alaƙan nan a sarari take ko kuwa ainihin a fakaice take? Sannan insha Allah ta'ala zan koma in yi ainihin wato sharhin hadisin, wanda wannan sharhin zai kasu nau'i biyu. Akwai sharhi wanda zai iya yiwuwa in bi daga cikin ainihin littattafan sharhi waɗanda na faɗi, sharhohin littafin Sunan Nasa'i ko sharhohin wani littafi na ainihin hadisi ko na fiqhu, da gwargwadon yadda ya kama don wannan sharhi ne. Sharhi mafi girma wanda ne muku alƙawarin cewa zan dogara da shi shine sharhin ainihin malamina Malam Muhammad Ali Adam mai suna Zakhiratul Uqba fi sharhil Mujtaba, wato guzurin lahira game da ainihin sharhin littafin Nasa'i Al Mujtaba. Wannan sharhi kamar yadda na faɗi mujalladi 43 ne, babin shi ba mai tayi ana karanta shi ba, amma littafi ne wanda yake da matukar fa'ida kwarai da gaske, fa'idoji kowanne iri. Domin malami ne kamar yadda Fulani ke cewa mutafannin hijo, ma'ana sahibul funun, ya kware a cikin lugha kamar yadda ya kware a aqida, kamar yadda ya kware a tafsiri, haka kuma ya kware a hadisi, haka ya kware a tarihi, haka nan kuma ya kware a fiqh. To insha Allah ta'ala wannan sharhi zai amfanar da mu kwarai da gaske, musamman a irin wannan zamanin ya rubuta sharhin yana nan da ranshi, kuma har yanzu yana nan yana ci gaba da karantar da waɗannan littattafai da ya rubuta su gaba daya. Saboda haka insha Allah ta'ala za mu rinka amfanuwa da wannan sharhi nashi. Na biyu, akwai sharhin ainihin babban malamin hadisi wanda shi ya fi ba da ƙarfi dangane da abin da ya shafi takhrijin hadisan sunan Nasa'i, mai suna Bazalul Ihsan bi taqribi sunan Nasa'i Abi Abdurrahman. Wannan sharhi malam Hijazi Abu Ishaq al-Huwaini shi ne ainihin ya yi shi. Kamar yadda na fara bayyana mana, ya dan yi nisa akan wannan sharhi sai ya tsaya cik kusan shekaru 30 da suka gabata. Amma hatta malamin shi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya jinjina mishi, ya yaba mishi, kuma ya karfafe shi akan ya ci gaba. To amma al'amarin ya saurara daga sharhin, ban san ko zuwa yanzu ya ci gaba ba. To bangare na biyu na sharhi wanda ainihin wato zan dauka shine wanda ya shafi salan da'awa irin tawa. Abin da nake nufi shine tattaunawa dangane da al'amuran da suka shafi addini. Idan na ce addini a nan, ina nufin a irin yadda aka ɗauki addini a zamanance a yanzu. A zamanance a yanzu, Bature ya rarrabe addini da rayuwa da siyasa da tattali. Amma a musulunci, in aka ce addini ana nufin komai, har hulaka addini ce, har baccinka addini ne, komai addini ne. Amma Bature daga baya sai ya zo bambance abin da ya kira religion, yana nufin spiritual aspect of life, bangaren bauta kawai. Don haka religion ranar asabar ne kawai ko lahadi a wurin Bature. To abin da nake nufi da addini a nan shine wannan ma'anar maganar, shine zan rinka saka baki ina tattaunawa dangane da abubuwan da suka shafi mas'aloli na addini da aqida. Sannan zan rinka tattaunawa dangane da siyasar mu ta Zaria, da siyasar mu ta jihar Kaduna, da siyasar mu ta Najeriya, da kuma ainihin wato siyasar duniya baki daya insha Allah ta'ala. Sannan zan rinka magana dangane da harkokin tattali, wato economics, da kuma harkokin da suka shafi rayuwa, yaya ne rayuwa take a yanzu, irin rayuwar aure, rayuwar zamantakewa, rayuwar tarbiyya da gurbacewar tarbiyya. To zan rinka maganganu insha Allah ta'ala kamar yadda yake duk wanda ya san ni ya san na saba yin haka. Sannan sai abin da ya shafi zamantakewa, sannan zan rinka tattaunawa dangane da mas'alolin harkokin yau da gobe, su ne ake kira current affairs. Menene duniyar mu take ciki a yau sakamakon alakar wannan karatun da muka yi a yau? Naka in wani karatu namu yayi daidai da wani abu da yake faruwa a duniya a yau, ko kuma yayi daidai da wani abu da yake faruwa yau a Zariyar mu, ko a Najeriyar mu, ko a jihar Kaduna, ko a tsakankanin yan siyasar mu, ko sarakuna, ko matan aure, ko malamai, ko kungiyoyi, ko dariku, to duk wanda ya san ni ya san ni ina saka baki, ina yin magana daidai da gwargwadon yadda zan wa'azantar, ko in bada shawarwari, ko in tsoratar, ko kuma in fadakar, ko kuma in haskaka insha Allah ta'ala. Sannan sai harkokin diplomasiya. Harkokin diplomasiya ma suna daga cikin abubuwan da zan rinka tattaunawa a cikin wannan karatun nawa. Ma'ana alakar ƙasa da ƙasa, alakar wani bangare da duniya da wani bangaren, alakar wasu jama'a da wasu, alakar musulmi da waɗanda ba musulmi ba, da makamancin haka insha Allah ta'ala. Sannan insha Allah ta'ala za mu ba da matukar muhimmanci dangane da tattauna mas'alolin fiqhin hadisi, wanda su ne asalin maqasudin wannan littafi. Idan kuka ji malami daga cikin malamai na da, ko waɗanda suka biyo baya, wato al-qudama wal-muta'akhirin, ya sanya wa littafi sunan, to yana nufin littafin da zai tattara sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, domin a rinka samun darussa na fiqh a cikin sunnoni din. To kenan, idan kun yi wannan magana kyakkyawar fahimta, ashe asalin littafin makasudin shi shine a tsaya ana tattauna mas'alolin fiqh. To a ƙarƙashin wannan zan ce jama'a, ba gaggawa muke yi ba. Akwai malamin mu Abdul Muhsin al-Abbad, yau shekara 2 da ta wuce ya kammala sauke waɗannan kutubu sita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi da Ibn Majah. Saboda murna a ranar, yayi wata shiga ta musamman da zai shiga Jami'ar Islamiyya, professor ne a hadisi. Ya shiga da maƙudan kuɗi, don malami ne kuma mai kuɗi. Maƙudan kuɗi sun wuce tunani, sun wuce kuma hankalinka kai ɗalibi. Ya shiga yana walwala, yana murna, ya ce yana mai murna akan cewa Allah ya mishi baiwa a yau. Shekara 50 da ta gabata yana karantar da waɗannan littafai, kuma ya karance su kaf, ya gama sauke su. Ya ce ko da yana mai baƙin cikin cewa lokacin da yake karantar da Bukhari da Muslim a lokacin ba a ɗauka, amma abin da ya shafi Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah da Tirmidhi, duk an ɗauke su. Kaf, waɗannan karatuttukan muna nan da su a Darul Hadis a cikin hard disk. Karatuttuka ne da aka yi su shekaru 50 da suka gabata, ina wasu ƙananan littafai da manyan su kaf ɗinsu muna nan da su cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Naje na bayar suka kwashe mini su gaba ɗayan su. Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin abin da muka mallaka. Saboda haka insha Allahu ta'ala, karatun ba na gaggawa bane, don haka kar kai mamaki in muka dauki hadisi daya mu karance shi a ranar, mu fassara, mu yi sharhi shi mai yiwa sai an zo wani karatu. Ba gaggawa muke ba, domin shi hadisi kwaya ɗaya da zaka ji Imamun Nasa'i ya kulla babu ya kawo shi, ba wai Imamun Nasa'i yana nufin shi kadai ne hadisin da ya sani akan wannan mas'alar ba, amma yana nufin wannan hadisin yana wakiltar ita mas'alar ne. To kenan abin da yake nufi, wanda duk zai karantar da wannan littafi ya jawo dangogin wannan hadisi da ƴan uwan wannan hadisi ya hada su wuri guda don yin sharhin ita mas'alar, ba wai sharhin hadisin kawai ba. Don haka in Allah ya so, ƴan uwa, kar a ɗauki gaggawa ko misƙalar zarratin. Innama inda na san cewa za a daɗe ana karatun wani sharhi daga cikin littafan sharhohin nan, to insha Allahu ta'ala za mu rinƙa bayarwa ana photostat kafin waɗannan littafai su yalwata. Sai jama'a sai su samu photostat ɗin, saboda a ji daɗin ina karantawa ana bi. Ina fata an gane. Sannan sharhi na gaba wanda zai zama mana abin dogaro, kamar yadda na ishara a cikin wata muqaddima tamu, ita ce sharhin Imam Suyuti da yawa Sunan Nasa'i, da sharhin Malam Hayatuddin Sindi wanda shi ma yawa ainihin wato littafin Al-Mujtaba na Al-Imam Nasa'i. Waɗannan na kira su da sharhohi ne don haka ake kiransu, amma sun fi kama da ta'liqi, wato ɗan ƙarin bayanai ne waɗanda yake taƙaitattu ne ƙwarai da gaske. Amma Allah ya albarkaci waɗannan ainihin abubuwa da Malam Jalaluddin Suyuti ya rubuta, kamar yadda Allah ya albarkaci abubuwan da Hayatuddin Sindi ya rubuta. Waɗannan malamai guda biyu, da Jalaluddin Suyuti da ainihin Hayatuddin Sindi, sun yi waɗannan irin ta'liqat akan waɗannan littafai gaba ɗayansu akan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi da Ibn Majah. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Zan fara karanta wannan littafi a inda Al-Imam An-Nasa'i yace, ta'wilu qaulillahi azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wannan haka yazo a wannan nuska da take ainihin hannuna, wanda ke dauke da sharhin babban malami Malam Muhammad Ali Adam. Amma shi ma malamin sai ya ce wa fi nuska, a wata nuska, a wani bugu cewa aka yi ta'wilu qawlihi azza wa jalla, fassarar maganar Ubangiji mai buwa da ɗaukaka da ya ce idza kuntum ila salati. Wannan nuskar a kanta ne Al-Imam Suyuti ya yi sharhi, a kanta ne Malam ainihin Abu Ishaq Al-Huwaini shi ma ya aike sharhin shi. dan haka wata niskar ta nasa'i in ka duba zaka ga ya sa babu zaka ga ya sa ta'wilu qaulullahi azza wa jal na fata an gane a wata niskar kuma ta'wilu qaulihi kun fahimci bambancin ta'wilu qaulihi azza wa jal idza kuntum ila salati kaga ya batso cikin ayar kenan a daidai lokacin da nan kuma ya faru ya dauko daga farkon ta cewa ya ayyuhal ladina amanu sannan tambayi na gaba malam Muhammad Ali Adam yake cewa la yujad fi nuskhatil mujtaba huna unwan kitab at-tahara a cikin wannan littafi na nasa'i al-mujtaba wannan sunan sughra ba a samu ainihin cewa ya rubuta kitab at-tahara ba babu kitab at-tahara illa fi sharhi Suyuti faqat sai a ainihin nuskar da Suyuti wa sharhi wanda daga ita ne galibi aka buga shi yasa galibin mutane suke ganin ana sanya kitab at-tahara bal kullu nusakh malan yace kai dukkan bugu na wannan littafi tabda'u bi unwan suna farawa ne kawai da cewa ta'wilu qaulillahi bayanin ko kuma fassarar magana Allah ila akhirihi wa huwa mawjudun fi nusakh al-kubra yace ko da ita kalmar kitab at-tahara akwai ta a cikin littafin Imam an-Nasa'i as-Sunan al-Kubra wala adri ahdathahu al-musannif min al-mujtaba ikhtisaran am saqata min an-nusakh malam yace ban sani ba Imam an-Nasa'i da yazo wannan al-mujtaba da kanshi ne ya share kitab at-tahara tunda ya tabbatar a babban littafin ko kuwa wani ne daga cikin masu kwate wannan karamar ya ainihin wato share abinda Imam an-Nasa'i ya tabbatar yace ban sani ba wallahi ta'ala a'lam Allah shi fi sanin daidai dan haka abinda ake cewa jama'a wannan littafin na Imam an-Nasa'i a cikin shi babu muqaddima irin yadda Imam Muslim ya muqaddima babu bismillahir rahmanir rahim babu kitab at-tahara abinda aka samu ta'wilu qaulihi azza wa jalla ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq abinda aka samu a farkon littafin kenan ba a samu kalmar kitab at-tahara ba sai a niskar da Imam Suyuti wa sharhi to abin da malam ke cewa me yuwa haka Imam an-Nasa'i ya tsara a cikin barban ya sanya kitab at-tahara sannan ya fara a cikin wannan karama kuma bai sa kitab at-tahara ba ko kuma Imam an-Nasa'i ya fara duk da cewa kitab at-tahara can ma kitab at-tahara wani da yazo kafe littafin sai bai damu da rubuta kitab at-tahara din ba ina fata an gane bayan da Imam an-Nasa'i ya kawo wannan aya a yadda ka ji ta zamu dawo mu tattauna sai ci gaba da kwararo ainihin hadisi daga babban malamin shi malam Utayba dan Sa'id a cikin da yawa daga cikin nusakh na Nasa'i waɗanda musamman aka buga su a wannan zamani kamar nuskar malam Sheikha da ainihin wannan nuska ta Darul Muhazzin su ku sun fara da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam na fata an gane abinda ainihin waɗannan nusakh suka ainihin fara da shi kenan nuskar malam Abdul Fattah Abu Ghudda ita ma ainihin ta fara da wannan wannan nuska ita ce wadda aka buga sharhin sunanin Nasa'i na Suyuti da na Hayatuddin Sindi a ciki a ƙarƙashin haka ga waɗanda suke da waɗannan nusakh wa su da ansa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam da sunan Allah mai rahma mai jin kai Allah ya dadin tsira da shugaban mu annab muhammad sallallahu alaihi wa sallam da mutan gidan shi da sahabban shi qala ash-shaykh al-imam al-alim ar-rabbani ar-rahmatu al-hafiz al-hujjatu as-samadani abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali ibn bahr an-nasa'i rahimahullahu ta'ala kun ji yadda wannan nuska ta fara da shi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam qala ash-shaykh al-imam al-alim ar-rabbani ar-rahlatu al-hafiz al-hujjatu as-samadani abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali ibn bahr an-nasa'i rahimahullahu ta'ala kun ji da haka wannan nuskar ta bude da sunan Allah mai rahama mai jin kai, Allah ya dadin tsira da shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutan gidan shi da sahabban shi. Qala al-Shaykh al-Imam al-Alim, Shaykh malami kuma limami mai tarbiya, tarbiya irin tarbiyar da Allah Ubangiji yake so, ar-Ruhla malamin da ya shiga ko ina don neman ilimi, al-Hafiz al-Hujja babban mahaddaci wanda yake madogara ne a wurin masu neman ilimi, as-Samadani basamadani. Wannan nisbar da ake danganta Imam an-Nasa'i na yi iyakar bincike, ban gano dalilin da yasa ake danganta Imam an-Nasa'i ba. Duk malaman da nasan sun yi rubuce-rubuce a cikin ainihin al'amuran da ya shafi al-Ansar, na yi iyakar kokarin bincike na irin su Malam Sam'ani da irin su Ibn Makula da waɗanda suka biyo bayan su a cikin manya-manyan littattafan su, waɗanda sun rubuta waɗannan littattafai ne ba dan komai ba sai domin su bayyana duk wata nisba da kake jin ake cewa al-kaza al-kaza al-kaza, su kawo asalinta da kuma waɗanda suka shahara a kanta. Kitab al-Ansab na al-Imam as-Sam'ani da al-Lubab fi Tahdhib al-Ansab da ainihin Ikmal na Ibn Makula da manya-manyan littafai duk na yi nazari, ban ga ko da wani banda Imam an-Nasa'i wanda ake danganta shi zuwa ga as-Samadani ba. In Allah ya taimake mu wani lokaci mun gano ma bayyana a jama'a, domin in ba a irin wannan wurin ba, ban ma ga inda aka danganta shi zuwa ga as-Samadani ba. Abu Abdurrahman, baban Abdurrahman Ahmad dan Shu'aib dan Ali dan Bahar an-Nasa'i, mutumin ainihin garin Nasa, mun bayyana cewa haka ake kiran shi an-Nasa'i ba a cewa an-Nisa'i, rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kan shi. Wannan muqaddimar tabbas ba fa Imam an-Nasa'i yayi ta ba, domin galibi yana da kyau a fadakar da dalibai dan kar ka dauka shi yayi ta, dan haka ya kira kan shi الشيخ الإمام العالم الرباني الرحلة الحافظ الحجة الصمداني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي ابن بحر النسائي رحمه الله تعالى باشية ترى كنشبة دوان من كرين كرائي طالبين ما سرويتوا كما يبدأ إرمان الزامن أينزو ما سسيد كاسيت نسكت لو كاسيت دم مالواني سيسسن يامش السونة إذا لقبا وأن دباشية أينه الربوط أبو باشية ترى كنشبة waka a wancan zamani. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Malam Nasa'i yace ta'awilu qawlihi azza wa jalla, fassarar maganar Allah bai buya da daukaka da Allah yace idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq, idan kuka tashi sallah sai ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwoyin hannu. Wannan aya kamar yadda ainihin muka faɗi haka tazo a cikin waɗannan nuskoki waɗanda malam ya mana ishara a cikin nuskar da shi malam Muhammad Ali Adam yake sharhi ayat, tazo tun daga farkonta ne a inda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salah, ya ku mu'minai idan za ku tashi sallah. Idza idan ta taso fi'ili mudari'i madi, tana fa'idantar da mustaqbali ne wajen hukunci. Idza kuntum ila salah, idza qara'ta alquran, da makamantan haka. Daka abinda aya take cewa shine idan kun kintsa ba ku yi sallah, to sai ku yi alwala kafin ku yi sallah, kamar yadda in kun kintsa ba ku yi karatun alqurani to sai ku yi ta'awuzi kafin fara karatun alqurani. Sahabi Abdullahi dan Mas'udin kamar yadda Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito yace, duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu a cikin alqur'ani, to ka kasa kunne, mai yawan alheri ne Allah zai hada ka da shi, mai yawan sharri ne Allah zai gargade ka. Anan alheri ne Allah madaukakin sarki zai hada mu'minai da shi, yake cewa ya ku mu'minai idan za ku tashi sallah to sai ku wanke fuskokinku. Anan sallah yace dan haka kowace irin sallah ba a yin ta sai da wannan ibada ta tsarki na alwala, sallar farilla da sallar nafila, da sallar gawa da sallolin da duk ake yin su kowane iri ne sai ce fagsilu wujuhakum sai ku wanke fuskokinku wa aydiyakum sannan sai ku wanke hannayenku ilal marafiq zuwa gwiwoyin hannu cewar zuwa gwiwar hannu kamar yadda za mu zo mu ji fassarar ayar don Imam An-Nasa'i yanzu ya kawo ayar ne da nufin ita ayar sananniya ce amma zai amfani da hadisan annabi ne fassara ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ake nufi da gwiwar hannu shine a shigar hadda gwiwa hannu din domin iya tsayawa keke da keke inda gwiwa hannun take zai haifar maka da lum'a don ka ce bari ka tsaya iya inda gwiwa hannun take to gwiwa hannun tana karewa kuma cinya hannu ta shigo dan haka dole ne sai ka shigar da gwiwar hannun gaba dayanta sakamakon wannan zaka fara shiga wani bangare na ainihin cinyar hannun ka kenan to babu laifi dan haka malamai suke fassara wannan ila da ma'anar ma'al marafiqi ila al marafiqi ma'al marafiq wato ku wanke hadda ainihin gwiwoyin hannayenku to kamar yadda ainihin na bayyana Imam An-Nasa'i ya kawo wannan aya ne domin ya ambaci hadisan da za su fassara ta domin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine malamin alqur'ani na farko da Allah madaukakin sarki ya wakilta ya karantar da kuma ainihin fassara wa jama'a a inda Allah yake da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsayu da yin bayani da fassara da baki da a aikace da kuma gyaran kuskure da waɗanda suke kuskuren fassarar wata aya dan haka wani malami da yake wa annabi waƙe sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yake fa huwa al-mufassiru lil-kitabi wa inna ma nataqa an-nabiyyu lana bihi ar-rabbihi yace shi hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ke fassara mana al-qur'ani domin shi annabi ya faɗi hadisin ne yana ne fassaro abinda hadisin yake faɗi amma daga ubangiji yake dauko fassara sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda haka bayanan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi a cikin ainihin wato ayoyi a cikin hadisai to fassara ne da abubuwan da kake gani na alqur'ani sannan duk inda aka ce fassara to a tabbaci hakika ba a samu ƙarin bayanin da babu a asalin dan haka a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dokoki waɗanda ko kaɗan babu su a cikin alqur'ani kamar tahiyya babu tahiyya a cikin alqur'ani salatin annabi ma babu shi a cikin alqur'ani sai dai asalin shi shine inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima shine asalin salatin amma kayfiyatu salati fa ba inda zaka buɗe a cikin alqur'ani kaga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad babu wannan alqur'ani ba inda zaka buɗe a cikin alqur'ani kaga attahiyatu lillah az-zakiyatu lillah ba inda zaka buɗe a cikin alqur'ani kaga Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ha akai hayya ala salah hayya ala falah ha akai qad qamati salah babu wannan to yanzu waɗannan abubuwa ina aka same su a cikin sunna to ita sunna fassara take da alqur'ani dan haka waɗannan abubuwa idan ka dauke su a dunkule zaka ce dukkan su suna nan a alqur'ani amma ana neman su dalla dalla yadda suke to sun zo a cikin fassara annabi sallallahu alaihi wasallam wadda fassara annabi kuma fassara ce daga Allah madaukakin sarki saboda Allah ya wakilta shi kuma Allah ya ba da shaida cewa baya magana ta san zuciya duk abin da ya faɗi din wahayi ne akai mai sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai sun yi dingin maganganu dangane da abin da ya shafi tarihin yaushe aka fara shar'anta alwala yaya aka shar'anta ta da farko da mas'aloli makamantan haka a ƙarƙashin wannan ayar har wa yau malamai suka fitar da wata mas'ala cewa shin ya halatta mutum ya alwala kafin lokacin sallar ya shiga shi ne sallar azhar ce za a yi ta ƙarfe 1 tun 11 sai kai alwala kai zaman ka ko ya halatta ko bai halatta ba ya halatta dangane da alwala ingantacciyar magana ita ce an shar'anta ta ne ainihin a Madina ba a Makka ba, domin maganganun da malaman suka ta yi maganganu ne na cewa to ai annabi yana sallatin a Makka, wannan sallah da yake a Makka yaya yake yin ta, da alwala ko ba alwala, a jimillance ba za a rasa tsarki a cikinta ba, a jimillance ba za a rasa wanke wasu gaɓoɓi ba, amma alwudu'ul ma'hud alaihi alwala irin wannan da aka saba da ita wadda ake gani a yau, to ba a fara ta ba sai a Madina, domin wannan ayar da muka karanta a farkon wannan karatun aya ta shida ce a cikin surati Ma'ida, kuma a Madina ta sauka, kuma ita wannan ayar ita ce ta zo da bayanin alwala irin wadda al'ummar musulmi suke yi a yau, haka alwala irin wannan da ake a Madina ne aka fara ta. To bayan da Imam An-Nasa'i ya kawo wannan aya, sai kuma yace akhbarana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Sufyan عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ودن من سوني مزاجا ونن إسنادي يا فارد مالمين شيء قتيبة بن سعيد رب مالمين واند إن الله ياسو ذان ساملوك تيد رام زونا متتونا دنغني دي تككن تاريهي شيء أما دي تككن تاريهي شيء دي كتن دي مكاو شيني مالمين الأمة دي ومن مالمنا كب سنة كراتو أولين شيء إن بند ابن ماجا مام البخاري مسلم Abu Dawud da Nasa'i din banda Ibn Majah. Imam An-Nasa'i da kanshi yace ya zauna wurin wannan malami shekara 1 zuwa shekara 1 da wata 2. A wancan zamanin in ka ji dalibi ya ce ya zauna a wurin malami shekara 1 ta kai irin shekara 30 da yanzu dalibai suke zuwa suna bata a gaban malamai. Domin su wadancan malamai a lokacin ba su da wani aiki da ya wuce karatu din. Idan suke sallah asuba galibi sukan huta su shakata sai da hantsi sai a fito ayi ta karatu har zuwa ainihin rana ta daga, a tafi a huta ayi kailula, in aka yi sallah azhar a ci gaba da karatu, a tafi ainihin wato huta, in aka yi la'asar a ci gaba da karatu, a huta in aka yi magriba a ci gaba da karatu, sannan da zarar an yi sallar isha kowa sai ya shiga gidan shi ya kwanta da wuri dan ya ainihin farka karshen dare kuma ya ibadoji, dan haka sai zama suna kwana ibadoji suna raye dare da ibadoji sannan suna wuni a cikin harkar ilimi. To a wannan lokacin ne zaka ji mutum ya ce ya sauke Sahihul Bukhari a cikin wata guda a wurin malamin shi. A wannan lokacin ne zaka ji kamar al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yace ya koyi littafin Mu'jam At-Tabarani a wurin malamin shi tsakanin sallar azhar da la'asar, an gama sallar la'asar azhar kafin la'asar ya sauke littafin sunanin littafin ainihin Mu'jam At-Tabarani As-Saghir, littafi ne kamar Riyadus Salihin, karatun suke baji ba gani dan haka suna da ainihin wato ulul himma. Malamin shi Qutaybah dan Sa'id a cikin wannan ainihin hadisi shine Sufyan ibn Uyayna. Idan ka ji galibi an yi itlaqi an ce Sufyan, ana nufin Sufyan ibn Uyayna. Sufyan guda biyu ne shahararru a wurin malaman hadisi da fiqh, akwai Sufyan ibn Uyayna, akwai Sufyan Thawri. Sufyan ibn Uyayna babban malami ne wanda yake karatun shi da gogewar shi a cikin ilimi ta shallake Sufyan Thawri, sannan shi ko ya rawaito wannan hadisi ne daga al-Imam Az-Zuhri. Zuhri shine Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, shi ko ya karbo ne daga ainihin Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf tabi'i ne, almajirin Abu Huraira, almajirin Aisha, dani da sahabi Abdurrahman dan Auf. Innan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza istayqadha ahadukum min nawmihi, idan ɗayan ku ya farka daga bacci, fala yaghmis yadahu fi wudu'ihi, to kada ya tsoma hannun shi a cikin ruwan alwala shi. Ruwan alwala shi ne alwudu, kamar yadda butar alwala takan ɗauki alwudu, kamar yadda ruwan da ka tara za ka yi wanka da shi shi ma yakan ɗauki sunan alwudu. abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke cewa idan ka kwanta bacci mutlak bacci ne da daddare ko da rana bacci ne da hantsi ko da yamma idan ka tashi zaka yi alwala ko zaka yi wanka kar ka dauki hannun naka ka tsoma shi a cikin ruwan alwalar ko ruwan wanka hatta yansilaha salasan har sai ya wanke wannan hannun su uku shi wannan wanki wanki ne ake nufi irin wankewa na alwala da ake fara wanke tafi su uku ko kuwa wankewa ce ta tabi'a wato daurewa kafin a tsoma hannu a cikin ruwa din malamai suka ce dukkanin biyan daidai ne amma da gargadan abin da zaka aikata bayan ka tashi bacci din idan ka tashi bacci idan wankan janaba zaka yi ga ruwa a bokiti ko a daro to kar ka tsoma hannunka a cikin wannan bokiti ko a cikin daro har sai ka wanke waɗannan hannaye naka wankewa irin wankewar da kake ta alwala so uku kaga wannan wankewa ta ibada kenan a ƙarƙashin haka zaka tuntsuro bokitin kenan ko kuma zaka karkato butar idan kuma akwai wani abin diba sai ka dibo daga wannan makai sai ka ainihin rinka zubawa kana wankewa idan kuwa wannan baccin da ka tashi wanka ne zaka yi na soso da sabulu to wannan wankewar da ake magana kaga ba wankewa ce irin wankewa ta ibada ba wato ba wankewa ce don alwala zaka yi ba amma dai abinda aka shartanta maka a kowane ɗayan halayen zaka ainihin tsoma hannu a ruwan matukar ka tashi daga bacci kar ka tsoma har sai ka wanke so uku amma wankewar ta zama wankewa ce wadda alwala za ta biyo baya ko kuma wankewa ce wadda ba alwala za ta biyo bayan ta ba wanka ne na soso da sabulu amma dai abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce maka fala ya gumisi ya dahu fi wudu'i kada ya tsoma hannun shi a cikin ruwan alwalar shi hatta yaghsilaha salasan har sai ya wanke shi wannan hannu so uku wanke hannun so uku ana hada su su biyu ne da shi da dan uwan shi na hagu a wanke shine wankewar uku anan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hatta yaghsilaha hadin damiri ne wanda ke komawa zuwa ga aliyad hannu duk abin da ya zama guda biyu ne to balarabe in ya ware ɗaya daga ciki yakan komar da shi ya kira shi mace don haka hannaye guda biyu ne kunnuwa guda biyu ne idanuwa guda biyu ne to balarabe yakan kira ɗaya in ya ware da mace dan haka sai ce hadihi yadi usman wannan hannuna ne wannan hannun usman ne a ƙarƙashin haka kaga ya ce hatta ya ghsilaha salasan har sai ya wanke wannan hannun su uku to shin wannan magana tana nufin kenan yanzu abin da ake nema a farkon alwala ko farkon wankan janaba wanke hannun dama su uku wanke hannun hagu su uku wannan an samu malaman da suka faɗi haka kamar mai iziya amma malamai ba su karfafi wannan maganar ba saboda an samu akasinta a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam naka idan ka zo zaka yi alwala ko ka zo zaka yi wankan janaba zaka tuntsuro ruwa ne sai ka cuɗanya hannayen naka dama na cuɗa hagu hagu tana cuɗa dama to in kai haka yanzu ka wanke ɗaya kenan idan ka sake tuntsurowa ta biyu ka sake cuɗanya su gaba ɗaya ka wanke wankewa ta biyu kenan idan ka sake tuntsurowa ka sake wanke suka ciccuɗa su gaba ɗaya ka wanke su uku kenan to kaga kowane ɗayan aka cire shi za a ce an wanke shi so nawa so uku in an hada su kuma gaba ɗaya so nawa za a ce an wanke su so uku to wannan shine abin da yake daidai amma ba wai ka ɗibo ruwa ka wanke hannun dama ɗibowa uku ya zama wanke uku ba ka kuma ɗibo ruwa ka wanke hannun hagu ɗibowa uku wankewa uku ba wannan kuskure ne sai dai ka ɗibo ɗaya ka wanke su gaba ɗaya kana mai cuɗa su ka sake ɗibowa ta biyu kana mai wankewa kana cuɗawa sannan ka sake ɗibowa ta uku kana mai wankewa da cuɗawa so uku sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu saboda ɗayanku bai san inda hannun shi ya kwanta ba baka san sanda kake bacci ina hannunka yake ba hannunka ya fada kan wata najasa hannunka ya fada ya shafi duburarka hannunka ya fada ya shafi azzakarinka kasantuwar baka san inda hannunka ya kwanta ba a lokacin da kake bacci ce yasa aka hana ka tsoma hannunka a cikin ruwa a lokacin da ainihin wato kafarka. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Isnadin wannan hadisi na Imam An-Nasa'i sahihi ne, kuma wannan hadisi shi kanshi sahihi ne. Al-Imam Al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi, kamar yadda shi kanshi Al-Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin shi Al-Kubra. Haka kuma insha Allah ta'ala za mu ji zai sake maimaita mana wannan hadisin a nan gaba a wurare guda biyu insha Allah. Wannan ita ce matsalar farko. Matsala ta biyu, kamar yadda Imam Al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi, Nasa'i ma ya sake maimaita fitar da shi a wani wurin, to Al-Imam Ibn Khuzaimah da Ibn Al-Jarud da Abu Awana da Al-Imam Al-Tahawi da Baihaqi da Al-Imam Al-Shafi'i da Malik da Al-Imam Al-Umaydi, dukkaninsu har da Imam Ahmad sun fitar da ainihin wannan hadisi. Matsala ta uku, wannan hadisi ya zo da lafuzza mabambanta. Daga cikin lafuzzan kuji a wani wuri annabi cewa idza istaqaba ahadukum min al-layli, idan ɗayanku ya farka da daddare, wannan sai ya zama yayi kaidi kenan da baccin dare. To da wannan ne wasu malamai suka ce sai in baccin dare ne banda na rana, amma kuma kai ka ji na gabatar cewa hadda na rana, sai malamai suka ce wannan ba kaidi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ba, sai dai ya faɗi abin da yake galibi ne. Galibin mutane da daddare suke bacci, amma akan samu akasin haka a wasu lokuta. A nan abin da yasa malamai suka gamsu da cewa ko da baccin rana ne ko na hantsi, wannan hukunci ya tabbata shine illar da ya faɗa a cikin baccin dare, wannan illa tana iya samuwa a baccin rana. Kamar yadda da daddare baka san inda hannunka ke faɗawa ba, baccin rana ma haka, baccin magariba ma haka, baccin yamma haka, baccin hantsi haka. Saboda haka da wannan illar malamai suka dogara akan cewa an bato da annabi a cikin wannan yake cewa idza istaqaba ahadukum min al-layli, to wannan ba kaihi bane. To ta iya yiwa kace a annabi yana faɗin magana kana cewa ba haka take ba, a ba cewa akai ba haka take ba, cewa akai ba sharadi bane na lallai. Misali wana e in mun haɗu a masallaci bayan sallar isha zan baka dabino, sai na duba ban ganka ba, amma in wai ga sai na ga ɗanka sai na ɗauki dabino na bashi, nace kai mahaifinka. To ina waccan magana da nace in mun haɗu, ashe kaga ba kaidi bane ba sharadi bane. To wannan shine malamai suke kira mafhumul laqabin, wato haka maganar ta zo, amma in sabanin ta ya faru fa hukuncin nanan shine baka zo ba din, amma na haɗu da ɗanka sai na bashi dabino. Shine baccin da kai ba da daddare bane da rana kai baccin, amma matsala ita ce abinda ake tsoro da daddaren nan, na cewa hannunka ka iya faɗa ko ina, zai iya faruwa da rana ko ba zai faru ba, zai iya faruwa. Dan haka anan sai a fifita rinjayar da illa fiye da lafazin da ainihin hadisin ya zo da shi. Jama'a kun fahimci wannan? Wannan ainihin lafazin da na karanto mana a cikin riwayar Ibn Majah ne da ainihin wato riwayar Abu Dawuda. Domin a riwayar Abu Dawuda cewa yake idza qama ahadukum min al-layli, Ibn Majah a tashi riwayar idza istaqaba ahadukum min al-layli, al-Imam Muslim da shi da ainihin wato sauran malamai kamar al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi su kuma sai suka ce fil ina. Ko kun fahimta hadisin da muka karanta ya ce ne fi wadu'i a cikin ruwan alwalan shi. A cikin riwayar Muslim da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah da Dharqutni da Baihaqi su kuma sai suka ce fil ina'i, a cikin ƙwaryar alwala ko ƙwaryar wanka. A cikin riwayar Muslim sai ya ce fi ina'ihi, a cikin abun wankan shi. Ina fata an gane. A cikin wata riwaya wadda al-Imam Muslim ya rawaito ta wannan hadisi sai ta zo da cewa salasa marratin, anan ya ce hatta yaghsilaha salasan, har sai ya wanke so uku. Anan kuma sai ya ce salasa marratin, shudi uku, kusan duk ma'ana ɗaya ne. Haka wannan riwaya ta zo a cikin sunan Abi Dawud, haka ainihin wannan riwaya ta zo a cikin wata riwaya ta al-Imam An-Nasa'i. Allah madaukakin sarki ya taimaka. an samu wata riwaya da ta zo da shakka cewa marrataini aw salasan, ya wanke hannun sau biyu ko sau uku, kamar yadda aka samu wata riwaya ta Ibn Majah take cewa sima batat yaduhu, bai san cikin mai hannun shi ya afka ba, bai san cikin mai hannun shi ya kwana ba. A cikin riwaya Abu Dawud ya ce aina batat, bai san inda hannun ya kwanta ba. A cikin wata riwayar ta Abu Dawud cewa ya aina tatufu yaduhu, bai san inda hannun shi take kewaya ba yana baccin nan. Wani yana bacci ya sa hannu ya shafa ainihin hancin shi, ya shafu ta somo ya share, wani yana bacci ya sosa cikin duburan shi har ya soka ainihin yatsan shi cikin tsuriyar shi cikin duburan shi, duk wannan aikin bacci ne. Ina fata an gane, to baka san ina hannunka yake waya ba. A cikin riwayar Baihaqi sai ta fito da abin karara, tace aina batat yaduhu minhu, bai san a jikin shi ina hannun shi ya afka ba. Na fata an gane, kuma wannan riwaya riwaya ce wadda take sahihiya. A cikin wata riwaya ta Ibn Majah wadda ta zo daga Jabir ba daga Abu Hurairah ba, cewa ta aina batat yaduhu wala alama wada'aha, bai san ina hannun shi ya kwanta ba, bai san kuma ina ya dora hannun shi ba. Daraqutani ko riwaya shi cewa ta aina batat yaduhu aw aina qafat yaduhu, bai san inda hannun shi ya kwanta ba ko kuma bai san inda hannun shi yake waya ba. Na fata an gane. Daga cikin fa'idojin wannan kawo riwayoyi da muka madanbanta jama'a shine in ka tattara yakan taimaka maka sai kai wa hadisi kyakkyawar fahimta. Saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani lokacin Annabi ba so ɗaya yake faɗin shi ba, ba so biyu yake faɗin shi ba, ba so uku ba. Wani lokacin Annabi yakan faɗe shi masu riwaya kuma sai su ruwaito shi da ma'ana. To tattare lafazin suke taimakawa har in Allah ya so a kai ga hakikanin lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ƙarshe zai kai ga ingantacciyar fahimta ta gano ma'ana ta hakika. Mas'ala ta gaba ita ce mas'alar da na fara tattauna mana, a inda a cikin hadisin mun ji Annabi ya ce min naunihi a cikin baccin shi. Da wannan lafazin mafi yawancin malamai suka ce to kaga babu bambanci tsakanin baccin dare da na rana, don baccin dare nashi ne, na rana ma nashi ne, baccin shi ne. Amma Imam Ahmad kamar yadda muka gabatar shine ya kafe akan cewa a'a baccin dare ne kawai yake da wannan hukunci. Haka nan ainihin al-Imam Ishaq ad-Rawiya. Gaskiyar lamari kamar yadda muka bayyana, da baccin dare da baccin rana da na hantsi duk wannan hukunci ya shafe su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Daga cikin lafazan da suka zo a cikin wannan hadisi akwai lafuza waɗanda sun haifar da maganganu masu ɗimbin yawa da saɓanin malamai da cece ku ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza. Amma a cikin karatun hadisin da muka karanta da fassarawar na taƙaita mana mafi yawancin maganganun sun samu shiga. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan nan daga cikin fa'idojin da za mu samu a cikin wannan hadisi anna fihi al-akhd bil wasiqa, wannan hadisi ya nuna duk abin da musulmi zai yi ya rinka bin abin da yake shi yake da tabbas akai. Shine yanzu in ka dubi wannan hadisin me yasa aka sa ka wanke hannunka, saboda fita daga shakka. To duk abin da zai fitar da kai daga shakka ka yi shi. Yanzu kana da yaqini ka kwanta bacci, amma kana da yaqinin hannunka bai afka najasa ba ko bai afka kan wata kazanta ba, baka da yaqini. To tunda kana da yaqinin bacci kuma ka san bacci komai na iya faruwa, an gane, to abin da yake daidai shine al-akhd bil wasiqa, sai ka dau abin da yake shine ainihin zai fitar da kai daga shakka. Anan akwai waɗanda suka yi wannan hadisin karan tsaye, akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa waɗanda wasu kai musu karan tsaye. In Annabi ya faɗi magana sai wani ya ga a wannan magana gaskiya shi ba za ta yi wa ce kaza ba. To akwai wanda yawa irin wannan hadisin irin wannan aikin, yace shi wallahi ya san inda hannun shi yake kwanciya in ya kwanta. Shikenan Salim ya kawo wannan a cikin sharhi shi na ainihin Umdatul Ahkam. wannan bawan Allah yana tashi bacci sai ga hannun shi a cikin dubura shi ba wai a duwawun shi ba a cikin dubura shi ya dau hannun shi ya zurmuka a cikin dubura shi Allah ya yi mishi haka ne dan ya nuna mai aya to irin wannan na da yawa daga ciki akwai wanda aka karanta mishi hadisin Masarra hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan ka sai akuya ko tinkiya nonanta ko hantsarta na cike da nono sai ka je gida sai ka matse da ka matse sai nono ya lankwame bai sake dagowa ba ashe wanda ya siyar maka da akuyan ne ya ajiye ta ya daina tatsatta kwana da kwanaki har hantsarta ta cika da ka zo kasuwa sai ka ganta da hantsa manya-manya wato koyaushe za ka sha nono kenan sai ka siye ta da ka je kana matsewa matsewa farko nono bai sake fitowa ba kuma sai annabi ya ce in baka yadda ba sai ka dawo mishi da wannan akuya ya mayar maka da kudin ka kai kuma ka zo da kwano guda sa'i guda na dabino ka bashi madadin nonon shi da ka shanye kaga adalci wani yana jin wannan hadisi sai ya daka tsawa yace dan me zame da hadisin Abu Huraira ya fara zagin Abu Huraira sai miciji ya fado daga saman filin sai bi shi a guje a cikin masallacin Juma'a jama'a suka rinda ce mishi tub ila Allah kace ka tuba sai marmaza yace Allah na tuba shikenan sai mucijin ya bace ku karanta wannan yana nan a cikin ainihin ta'liqin malam Samir akan umdatul ahkam kuma wannan yana nan ainihin a cikin sharhin al-Imam Abubakar ibn al-Arabi na Muwatta ko kuma sharhin Baji akan Muwatta saboda haka ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaza kai kuma kaga abin ya saba wa hankalinka ka ce a kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaga wani na cin abinci da hannun hagu sai ya ce mishi kai ka ci da hannun dama saboda girman kai kai sai ya ce la astati'u ni ba zan iya ci da hannun dama bane sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa jama'a ku duba girman kai ne fa wai saboda an yi mai nasiha shi bai so ya karbi nasiha sai annabi ya ce to lastafa'ata kada Allah ya saka iya din ci gaba da ci yana ɗibo abincin da hannun hagu zai kai baki sai hannun ya kage tunda ya ce ba zai iya ba a halin zai iya amma girman kai ne na dan me za a yi mai nasiha yanzu kuma ya karɓe ta yanzu yanzu dan daga cikin mutane akwai waɗanda wai ba sa son a yi musu gyara na haka in kai mai gyara ya yarda gyara ne amma sai ga to dan me zai karɓa kuma yanzu shi ya karɓi kaskanci kenan saboda yadda yake fassara karɓan gyara karɓan kaskanci ne Allah ya kiyaye dan haka jama'a kun ji wal amalu bil ihtiyat fi bab al ibadat aula kama qala al khattabi qala an nawawi ma lam yakhruj an hadd al ihtiyat ila al waswasa to ga wata kaida kuma kullun a cikin addini ana son kai abin da yake babu shakka akai kai abin da yake shine taka tsantsan sai imam an-nawawi yace amma da sharadi in kuma abin da yake ga waswasi ba dan waswasi kuma wani ciwo ne da shedan yake sawa shine kullun in ka zo alwala sai ka dangano ruwa sai ka shafi kanka na fata an gane sai shedan sai zo yace maka bai yi ba shikenan sai a ce maka shafi kanka to so uku tunda yazo a cikin ainihin hadisi ya tabbata za mu karanta anan cikin littafin Nasa'i insha Allah isnadin shi ya inganta kana shafa so dai kullun sai shedan yace ma bai ba to in ka shafa sai shafawa ka sake shafawa ka sake shafawa to yanzu yin haka da zakai zakai ne ne ihtiyatan dan ka samu natsuwa to sai ya zama kai daya kai biyu to shedan yana neman yi wasa da hankalinka to in har shedan na neman yi wasa da hankalinka to sai kai watsi da shi ko kun fahimta jama'a watsi da shi din shine matukar kaga kana wanke kafarka a alwala to sai ka dauka cewa ai ba yadda zaka zo ga wanke kafarka sai in ka shafi kanka saboda rashin samun laima a gashin kanka ko rashin tuna saddaka shafi kanka ba dalili bane akan baka shafi kanka ba shikenan ka fita daga wannan ainihin waswasa din waswasi cuta ce jama'a mai girma shi yasa babban malami Ibn Rajab ya rubuta littafi sukutin da guda akan waswasi cutar waswasi a yau akwai waɗanda suke fama da irin wannan cutar idan ya zo sallah sai ka bar harama sau biyar Allahu akbar sai sai ka ji Allahu akbar sai ka ji Allahu akbar Allahu akbar haka cuta ce waswasi ne to wannan in ya kai ga haka ko to wajibi ne ya bari domin wannan yin kabbara ya sake maimaitawa wai yana sanya yayi abin da zuciyar shi zata kwanta ne ko to shedan ne ke wasa da hankalin shi shine imamin nawawi yace gaskiya ne ayi aiki da abin da zai kwantar da zuciya amma kar ka bada dama kuma shedan yayi wasa da hankalinka masalan farko ta wannan hadisi kenan na daga ciki anna mawadi al-istinja makhsusun bil rukhsa fi jawab salama abqa'i athar an-najasa alayhi Allahu akbar kaji cikin wannan hadisi malam ya ciro wata irin hujja ko wani irin fiqhu wanda sai kai kaifin nazari da bincike zaka gano yace wuraren fitsari da wuraren da ake kama ruwa a jika azzakari kenan yace ashe wurare ne waɗanda shari'ar musulunci ta yi sassauci in ya zama wani lokaci an samu ainihin najasa ko kazanta a wurin aina baka iya gano haka da aka ce fa innahu la yadri aina batat yadu bai san inda hannun shi ya kwanta ba ta yi yana baccin nan ya dauki hannun shi ya saka a azzakari ko ya saka a dubura to duk inda ka ji zarmi to akwai najasa duk inda ka ji wari to akwai najasa to wani da zai cire wando ka dauko wandon daidai sai kin dubura shi ka sansana sai ka ji me sai ka ji wari wannan wari dalili ne akan cewa akwai najasa amma shari'a ta yi afwa ina za mu cire wannan hadisin shine hannun da yaje ya taba wannan ainihin najasa ce ake cewa kai ya tsoma hannun a ciki saboda ya taba wannan najasa ashe shari'a ta san akwai yiwuwar a samu najasar dan haka ba a ce maka kowane awa daya kowane bayan awa biyu ka je ka samu soso da sabulu ka wanke duburanka ba ko kun fahimci abin da malam yake cewa shari'a ta yi ahuwa game da irin wannan abin da yake faruwa ina fata an gane wa min ha annan najasa almutawahhama la yakshi fiha arrash ko arrash li husul al-ihtiyab bal inna ma yahsul al-ihtiyab bi ghasliha malam yace to kuma duk inda ake tsammanin najasa to bai isar a yayyafa ruwa ba sai dai a wanke ina za mu cire wannan a cikin hadisin shine a lokacin da aka ce ka wanke hannun ana tsammanin hannun ya tabo dubura ne ko azzakari kaga yanzu ana zato ne fa hannun ana zato ne yana da me ana zaton yana da najasa dan ana zaton ya taba duka abubuwan da ne aka gina su a zato amma sai kuma ba a ce maka to yayyafa ruwa ba kada ya isar sai aka ce ka koma asalin shine ka wanke ko kun fahimta jama'a dan haka ji mai ahlari yace idza ta'ayyanatin najasatu wusila mahalluha idan har najasa ta ayyanu me yake nufi da wannan idan har aka ce gata to a wanke wurin idza ta'ayyanatin najasatu wusila mahalluha sai a wanke wurin fa inil tabasat idan bata ayyanu ba ta saje yanzu nan yaro maka fitsari anan sai kaga fitsarin sai ka wanke iya inda fitsarin yake amma sai kace bari a tashi karatu kafin a tashi karatu sai wurin ya bushe sai ka fara shakka ina ne inda wannan najasa take anan ne dama ko a hagu a baya ne ko a gaba a hannun rigar dama ne ko a hannun hagu ne na rigar shine inil tabasat abin da ake nufi da in ta saje kenan ba wai in ta tantsaba ba in ta saje shine ta bata ka kasa gane ina take sai ce husila saubu kullu sai a wanke tufafin gaba daya ina fata an gane kaga ba za a ce shikenan ya isar maka in kai yafa ba sai a wanke tufafin gaba daya na daga cikin darussan da muke dauka a cikin wannan ainihin hadisi annan nasa'i tadalla bihi ala wujub alwudu' min an-nawm kama sayati وكذا قال ابن عبد البر فيه ايجاب الوضوء من النوم قال وهو امر مجمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما وقال زيد بن اسلم والسدي في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه اي من النوم قالوا تمساله يا جماعه امام النسائي كفر حجه ده wannan hadisi ne dan ya nuna cewa wajibi ne wanda ya tashi daga bacci yayi alwala inda lafazin hadisin da yake idza istayqadha ahadukum min nawmihi fa fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha. Imam an-Nasa'i a fakaice yana son ya ce maka idan ka tashi daga bacci alwalaka ta kai, dan haka saki alwala. In ka zo saki alwala kuma kaka tsinduma hannun saboda baka san inda hannunka ya kwanta ba. Amma wannan matsala da nake so mu tattauna sai kun natsu da kyau zaka iya gano ta, dan ba a sarari take ba. Ita ce Imam an-Nasa'i a fakaice yana cewa bacci yana karya alwala, dan haka duk wanda ya bacci sai ya saki alwala. To wannan matsala ce da malamai suka yi sabani mai yawa. Wasu malamai suka ce dukkan bacci na karya alwala, da dogon bacci da gajere, da mai nauyi da mara nauyi, da baccin da aka yi a zaune da baccin da aka yi a kwance. Wasu malamai kuma suka ce a'a, idan bacci a zaune aka yi shi ko da an yi munshari, ko da sai da aka buji mutum sannan ya tashi, suka ce alwalar shi na nan. Dalili saboda hadisi sahihi da ke cikin Sahihu Muslim, aka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance a zamanin annabi a cikin masallacin annabin, aka yi sallar magriba sai su zauna suna bacci a zaune, harfi ta munshari, wani in aka zo tashin shi za a yi sallar isha sai an buge shi sannan ya tashi, kuma sallah bai sake alwala ba. Da wannan hadisin sai wasu suka ce abin da ya sa wannan baccin bai karya alwala ba saboda bacci ne a zaune, sai suka ce bacci a zaune ko an dade ana yi kuma ko yayi nauyi to baya karya alwala. Mazhabi na biyu suka ce matukar bacci ne, in dai bacci ne kawai ya karya alwala. Mazhabi na uku shine tafsili, mazhabin Malikiya karanta Ishmawi, yace an-nawmu ala arba'ati aqsam, yace bacci iri hudu ne, akwai faqilun tawilun yanqudu lahu, bacci ne nauyi, yana da nauyi kuma ka dade kana yi alwala ta kare, akwai bacci khafifun tawilun mai sauki ne kwarai baka dade kana yi ba, afwan bai da nauyi kana jin duk abin da ake kewaye da kai amma ka dade kana yin irin shi. Yace yustahabbu minhu alwudu, an so a saki alwala. Bacci na biyu fa yace, na uku yace khafifun thaqilun, gajere amma kuma da nauyi. Yanzu nan shuru ya kwashe ka amma baka san kai da ya faru a wurin ba, wannan ma yace alwala ta kare. Sai kuma baccin da ya zama khafifun tawilun thaqilun, mun wuce khafifun ghairu thaqil, mun karanta khafif tawil yustahabbu minhu alwudu, baccin da ya zama gajere ne kuma mara nauyi, gashi gajere kuma bai da nauyi, sai ce ba a saki alwala daga shi. Wannan tafsili ijtihadi ne, ita kanta waccan fatawar cewa baccin da aka yi a zaune ba a saki alwala an dogara da wancan hadisin. A daidai lokacin daga kuma hadisai sun inganta, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin dalilan da ke bata alwala a cikin hadisin Muslim karanta farko Riyadu Salihin, sai ce amma an-nawm wal bawl wal gha'ib, ko amma an-nawm wal gha'ib wal nawm, yana magana dangane da shafa huffi, yace wanda ya bacci da wanda ya kashi da wanda ya fitsari, wannan sai ya cire huffin shi ya ainihin saki alwala. Sannan ga riwayar Abu Dauda da Ibn Majah da Imam Ahmad da isnadi Hassan, ko da yake Samir ya da'afa ta a cikin takhrijin shi na Bulughul Maram, al-ayn wika'u as-saha, ido shine madaurin dubura, fa idha namat al-aynan istalaqa al-wika, idan ido ya bacci to shikenan wannan dauri da aka yi wa dubura ya kwance. Wato abinda hadisin ke cewa idanuwa suke kula da me ke faruwa a duburarka, don haka matukar idan ka biyu kai ka san kai tusa ko bakai ba, ka san alalaka ta kare ko bakai ba. Sai ce fa idza namatul aynani, idan idanuwan biyu suka yi bacci, istalaqal wika, wancan dauri wato wannan kula da ido yake yi da dubura ya kwance, baka san me yake faruwa ba. Dan haka gaskiya saboda Allah, Ibn al-Arabi da kanshi a cikin sharhin Muwatta yace da shi kanshi yana fatawa da cewa bacci a zaune baya karya alwala, yace kai ya taba samun lokaci ma da yake fatawa kan cewa bacci baya ainihin wato karya alwala. Yace sai wata rana, ranar Juma'a, suna zaune a masallaci, yace ga mutum kusa da shi yayi tusa har shi ya ji karar ta ji warinta, yace bawan Allah ta shiga sake alwala. Sai yace a ina jin duk abin da yake yi, yace yana koma gida sai canza fatawa, yace bacci na kare alwala. Yace haka aka tashi aka yi sallah da mutumin nan, yace ina ji ina gani bai da alwala yayin sallah, yace mun duk abin da ake ma yana ji, ba wai jikin shi ba, wajama duk yana jin abin da yake yi. Yasa Bahaushe sai yace gaddama kaman mai bacci, kaman mai gyangyaɗi. Allah ya kyauta. Gaskiyar lamari ni na fi gamsuwa da cewa wanda duk ya bacci kawai ya sake alwala, saboda bacci da zaran ya ɗauke ka ko ɗan yaya ne lahaba, komai na iya faruwa. A zamanin nan kowa ya san da yawa ga haɗurran jiragen sama da na mota da abubuwa suna faruwa sakamakon bacci wanda yake jan direba ko na 'yan sakanni. فنما لا يجي وفيه استحباب الكناية فيما يتحاشى التصريح به حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم. أتي وانا حديثي جماعة أنا أكوى أمانا لدى بمغانا كان كريم أفضل كومي قطعو سي أبن بيضا مبا مكوى كريم أساكي وسا أبو بوا مثالي أتي وانا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم سيجي سبو دا لا يدري أين باتت يدو بيسي إن دهنينش يكون تابا كنغانا النبي يكناية دي ولم يقل لأن يده وقعت على دبره أو ذكره. النبي يقول لي يا هنين شيافا أكد دبرش كو أذكره شبا تو شيسا ما لم يسكى شيء قرآن شيكن شيازو دا إلو مانا حديثي سنة تكد أينه إلو مانا أقرق شو مانا دلو كتن دا كزو فاتم وتخلما ودي وما إنكا فاتيت جماعة داس جيتا بجتعو تو سيكا ساكا ياتا مو أهرشان هوسا سيونا أبن شعوا يفعو shine so da dama wasu kalmomin fadin su da Hausa sai Bahaushe ji sun zama tsira da rashin kunya. Fadin su da Larabci shine mutunci. Idan ka kira danka in yace eh, sai ka ce kai na'am za ka rinka cewa ab duk ɗaya ne da eh da na'am, waccan Hausa ce wannan Larabci ne. Amma sai Bahaushe ya dauki cewa eh ba ladabi, na'am fa da ladabi, to na'am kuma Larabci ce. Dan haka yadda Bahaushe yake kiran dan shi yaji ya ce na'am, sai yaji ya ji dadi eh, in yace eh yaji bai ji dadi ba, haka Balarabe in ya kira da in yace na'am duk ɗaya ne da eh, in yana son shi ma yaji dadi Balarabe in an kira ba na'am zai ce ba, sai yaji hala hala eh, shi yasa kowa ka buga mishi yace hala ba hala ce yake fasara ba, a hala kalma ce ta Larabci hala. Ina fata an gane ko barka ko kuma madalla ko wata kalma ce dai mai dadi haka. Anan kinaya jama'a, kamar yadda nace ta zo a cikin Alkur'ani da yawa. Ku ji inda Allah yake cewa uhilla lakum ha lailata siyamin rafasu ila nisa'ikum, a darerakin azumi an halatta muku saduwa da iyalanku. Mecece saduwa? Jima'i. Har yanzu kwana muke, har yanzu ba a faɗi ba. Shi yasa ma'iz da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisin yana cikin Bukhari, ma'iz ya ce yayi kaza da wance, sai annabi ya kau da kai ya sake juyawa, har sai da annabi ya fito kararar sarraha ya ce la'allaka
fa'alta kaza me yiwa ka ya ambaci abin kamar yadda bahaushe zai fadi gatsau kaza kai da ita ko kun fahimta jama'a anan babi ne na alƙalanci babi na alƙalanci haka ake so alƙali ya fito da abu ƙarara dan kara hukunta mutum me yiwa abin da ku kuke fadi ba shine abin da yake nufi ba ko kun fahimta jama'a anan kaga sai Allah yace uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum a dare rakin azumi Allah ya halatta muku ku sadu da iyalanku nan kinaya ce in ka dauki saduwa a hakikanin ma'anarta da Hausa tana daukar ma'anoni da yawa wanda yake wannan abin da ake magana dai ne daga ciki kuma sai an sha wahala ba iya ganowa ta sai a ce a dalilin azumi an halatta maka kai kaza da matarka amma sai Allah yake kinaya to dan haka ana so kai ma a wajen magana idan ba abin da ya zama dole ba kai ma ka rinka yin kinaya karka rinka sarraha abubuwa sai abin da ya zama dole misali yanzu Allah ya jarabce ka da karantar da yara fiqhu to Allah ya baka wani aiki mai wahala musamman yaran zamani ba sa fahimta Hausa in kace ƴaƴan marina sai ga wanda ya kalli wannan bai san ƴaƴan marina ba sai ka ce gono in kuma ka ce su kyalkyale da dariya ko kun fahimta to yanzu za ka zo kuna karatun ahalari kana ce musu da gono wato gono ka ga ba ko kun fahimta jama'a to yanzu ka ce ƴaƴan marina shine kai kinaya to su kuma ne za su ga sai su ga su fahimci ƴaƴan marina ba ko kun gane jama'a da wannan ne kaji bahaushe yake cewa ban daki wai bayan daki sai ce tafi ban daki saboda a galibi a bayan daki ne ake murin kibulu ko kun fahimta to haka su ma larabawan ba sa fito da abubuwa abinda wannan darasin ke karantar da mu shine na daga cikin madubban shari'a ka rinka duban lafuzzan da za ka yi amfani da su a wajen faɗin abubuwan da suke abubuwan ƙyama kar ka zo ka ce kashi sai ka ce ba haya ko bayan gida ko kuma ka aro kalmar ka ce ga'ibi kamar yadda larabawa suke cewa ga'ibin ga'ib asalin ga'ibin shi ma fa ba sunan kashi ba ne al-makanul mutma'in shi ne ma'anar ga'ib amma balarabe baya cewa kashi kai tsaye sai ya ce al-ghaib saboda mai ba su yin kashi sai sun samu shararre na tsatsan wuri to sai ya ce uridul ghaib me yake nufi da ghaib yana nufin kashi din amma kuma ba zai kira shi da ainihin hakan ba sannan in ka karanta magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa qad afda ba'dukum ila ba'din Allah yake gargadin ka in ka saki mace karka kwace kudin sadaki karka kwace dukiya aure sai ce wa qad asba ba'dukum ila ba'd a halin sashinku ya bayyana ga sashi abinda Allah ya ce kenan sashinku ya bayyana ga sashi kai ka bayyana gare ta ita ta bayyana gare ka a yo ko saurayinta da ya neme ta da aure kafin kai ka aure ta shi ma ya bayyana gare ta inda bayyana ne to me yake nufi da bayyana anan shine ka bude mata sirrinka ta ganka kai ma ta bude maka sirrin farjinta ka gani Allah yana son ya nuna maka aminci tsakanin kai da ita ya kai matuƙa ka ga azzakarinta ta ga azzakarinka ka ga farjinta Allah yana son ya nuna maka da kai da ita kun waye gari kun zama abu daya ne kuma abin duniya da baka koma ka bi shine wa qad asbaba abukum ila ba'd ka ga sai kinaya sannan dubi inda Allah yake cewa wa in talaqtumuhunna idan kuka saki mata min qabli an tamassuhunna kafin ku tabe su da yake nufi da tabi jima'i saduwa na fata an gane har yanzu ba mun faɗi kalmar da Hausa ba dan kalmar da Hausa shine ci sai a ce ya ci ta shine jama'aha massaha an gane to shine a intaha da larabci a intaha kai kaza da ita ne to balarabe ba zai faɗi haka ba sai ya ce a jama'ataha a masastaha ka tafe ta ne
ko kun fahimta jama'a zaka ga wannan na daga abin da Bahaushe da wanda ba Bahaushe ba an zo Hausa akan samu matsala sai ce naga ubanka dazu gaskiya ne fada amma haka ake fade sai ce naga mahaifinka dazu kuma yace daga naga baba ko daga naga mai gida amma sai ce daga naga ubanka ko kun gane jama'a duk wannan yana daga abin da ake so ko dalilin da yasa ake son kafin ka iya karatun alqur'ani ko hadisi ka koyi ladabban larabci wato adabul arabi saboda za ka gane al'adun larabawa su kuma domin anan akwai sira sira al-hadara abin da kai balarabe kake tunanin daidai ne girmamawa ne shi kuma mai yiwa wanda ba balarabe ba haka yake tunani ba yanzu balarabe idan ya bata maka rai yana baka hakuri sai zo yana kama gemun ka yana ja sai zo yana kama gemun ka yana ja sannan kuma yana dafa ka haka ko da kai babba ne ba yana dafa ka haka yana dan dan bugun ka haka yana malish malish ya hakuri ba ku ba ku ba ku to shine wata muna cikin wata maktaba wato wani bookshop anan share amso wani dattijan malami ne ba fulatani malami ne sosai yana jin fulatanci mai kyalaranci mai kyau sai wani yaro balarabe sai dan yi mishi danyantaka haka sai shi sai ji zafi sai juya da larabci yana yana wa yaron fada sai yaron yazo yana bashi hakuri yana malish malish sai kama gemun shi sai dabka mai duka yace baka da kunya kai a garin ku ba manya ne nake to ai alaga mata malam hakuri yake baka yace sai ji an je mu nake to ai shine hakurin da yake baka yace a kai kaka goyi bayan shi da Allah ko kun fahimta gaba sura al-hadara kenan shi balarabe haka al'amarin yake sura al-hadara bature idan yaje gidan Bahaushe in yaga shadda salga ya zai yi zama zai yi zama zai yi in ya zama yayi ne yayi kauyanci shadda irin ta mata gargajiya zama ake ko tsugunu to shi bature zama yake in yaje sai ya zauna an kasa mai shi ya zauna yayi ne yayi gidadanci kai kuma in ka shiga ka ga tashi sai ka hau kai ka tsuguna tsirore in yaje shi kuma sai ka kusa faduwa sai ce maka zama ake yi sai kai kuma ka ga kashi a zaune kamar yaro shine sura al-hadara ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a ainihin kun ji wannan dan haka a musulunci ake so a rinka kiyaye ainihin wannan wa min hattaqiyatu man yaqulu bil wudu min masjid zakar hakahu abu awana fi sahihi an ibn uyayna wasu malamai kuma sun dauko wani hukunci wanda a gaskiya babu shi a cikin wannan kawai dai takalluf ne cewa wannan hadisi dalili ne akan duk wanda ya taba zakarin shi sai ya saki alwala abu awana na daga cikin wadanda suka goyi bayan wannan ra'ayin ya dauko shi daga sufyan da dan uyayna amma wannan magana gaskiya malamai sun kuskuranta da ita Allah madaukakin sarki ya taimaka wa minha anna al-ma' al-qalil la yasiru musta'malan bi idkhal al-yad fihi liman arada al-wudu qalahu al-khaffaf sahib al-khisal min ash-shafi'iyya kunji wata mas'ala kuma ruwan da yake dan kadan ne idan aka dauki hannu aka saka a ciki to ba zai lalace ba ba zai waye gari ya zama al-ma' al-musta'mal ba ina zamu gane haka an ce in ka tashi bacci ka tsoma hannunka to in ba bacci ka tashi ba fa ya halatta ka tsoma hannunka a lokacin da ka tsoma hannunka bayan ka gama tuka mota bayan ka sauka daga babur sai aka ce tunda ba bacci ka tashi ba za ka iya tsoma hannunka in ka tsoma hannunka ta iya